muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A jamhuriyar Niger magabata mu na bariki da na gargajiya suka yi amfani da wannan lokaci na soma ayyukan gona kenan lokacin da mana domin kira ga manoma da kula da albarkatun da suka samu a lokacin da suke kammala ayyukan damana kasancewa ana ganin akwai alamun samun kyakkyawan sakamakon ayyukan gona a damanar bana talakari da ruwan saman da ke sauka yanzu haka a jamhuriyar Niger Alhaji Ibrahim Abba Lele shine shugaban gundumar birnin Kwanne
damana Alhamdulillahi Allah dai ya sa ta sauka lafiya an samu a Adan kun ga dai yanzu har yanzu ana kawo taimako yanzu wannan na cikin uku ne zuwa hudu wanda ake kawo abinci mai rahusa a saidawa mutane kenan wataran an Allah ya taimake mu mun zama aikawa ansu kenan a Adana
haka zalika mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna wannan kiran ya jaddada wa manoma da su daina yin facaka da albarkatun gonar kansu a ƙarshen damana
dai kun gani kamin ma ta kankama shifka ta tsaya hankula sun tashi Allah da ya washe ya sa yanzu kuma abin da yadda muka ganin ta yi shi akwai haske dan Allah ya kaddara abinda muka gani zaji Allah ya kai shi lafiya jama'a ai taka tsantsa kudibo ku gani yanzu abinda buhun haci shike kudibo ku gani abinda buhun dawa shike ya kamata a kiyaye ga alwaki da shi da armance da sauran abubuwa wanda dai suke ba na tanadi ne ba Allah ya baka abu ga iyali ya kamata a kamanta saboda kar a koma bara
shin yaya ma da manar bana take har ta kai ga mahukunta yin kira ga manoma da su adana alherin aikin gonar da suke samu a ƙarshen damana ita ce tambayar da nayi wa Alhaji Musa Gidangodiya ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin manoma gandari na birnin Kwanne
Allah ita dai damana shekara ta bana sai mu ci alhamdulillah wa alhamdulillah inda aka noman nan inda ba gurin ruwa ba shina nan kan ya bada aski gurin ruwa ko shina nan kwanci da ruwan shi amma dai Allah so ana ganin alama haske yete in Allah ya yarda dabara da bana ba daina ban ruwan ma bambancin ko ce shekara ta ta bambanci bara ba samu wadataccen ruwa irin na bana 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 ko gashi nan ana ganin ma mu jaga tantana sun kan tsaluwa tunda in ba dan da an ka budo mu cira sa ruwa ba da an suka ji an ce majata ka tsarna tunda ta fara zubuwa Allah ubangiji shi sa abin gashi kai lami lafiya wanda an ka gani dai a kai Allah shi sa ka samu ruwa masu albarka gurgudon kasan mu gurgudon ginonin mu da gonakin mu Allah shi sa dai abin gashi kai lami lafiya
kasancewa noma da kiwo ne suke kasance cewa gimshikin da suka tallabe tattalin arzikin jamhuriyar Niger na tambayi Malam Ibrahim Gadaje shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi ta gundura birnin Kwanne ko ya sha'anin abinci da lafiyar dabbobi yake a cikin wannan damana a gundumar birnin Kwanne
lalle a shekarar bana damana ta dan fara wajen cikin hotan shidda na nasara da aka fara ruwan farin dai daga baya an samu ɗan matsala ta ɗan rashin ruwa a can da shine ta yadda ta yi an kai wajen ƙarshen wannan hotar dai akwai ɗan matsala ta ruwa ba su sauka sosai ba ta wajen haka abincin dabbobi a lokacin nan dai mun ji ɗan ƙarni kaɗan ko da shi da yanzu alhamdulillahi tunda dai yanzu ruwa sun koma akai-akai ana ta ruwa ciyawa ta hito gwargwadon hali irin ce gwargwadon hali ta suke yin kajiyoyin fuskar wani ma'aikawan ga makiyayoyi duka inda suke na dabbobi
kyautawar safiya tun daga marice ake gane ta in ji hausawa ruwan saman da ke sabka kamar da bakin ƙwarya a jamhuriyar Nijar yanzu haka su ke sakawa jama'ar ƙasar kyautawan zaton cewa ta kan yoyo da manar bana ta yi kyawo Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai niki dole
shirin BOA Hausa kasuwa a kai niki dole
tasowa a tasa.
Barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci a kuma shirin. Yau dai zamu leka irga cikin dadin kasuwanni ne a jihar Adamawa. Wato kasar garin Jimeta da duk wanda san garin Jimeta ya san kan cewa kasuwar da zamu shiga kusa ita cewa ita ce kasuwar ta farko a fadar jihar
sai zaka masu sauraro na leka da daga wajen ake sayar da hatsi alaji asuma
assalamu alaikum sunana awwal ne sai da gari
to mallan awwal na ga kaman anan me da me kuke sayar da a wannan waje da yanzu
eh to gaskiya kaman anan muna sayar da masara garin masara burabusko muka sayar da wake buhu da kwano-kwano da shinkafa da dawa da maiwa da dai kayan da shafi awona mu na gargajiya shi muke sayarwa anan
na yi kamar kafar gargajiya kamar kasan tamkar irin tsofar kasuwannin ne ba za ka iya tuna shekarunta ko kuma kai da lokacin da ka zo kasuwan
eh to gaskiya kamar ni kan ba zan ce ga adadin shekarunta ba amma kamar zuwa na nan dai kasuwan zan iya tunanin za ka na kai shekara 18 kenan
kamar wannan hatsi kan akwai wanda suke zuwa a baya ko kuma yanzu ake kawo daga wasu wurare
eh to gaskiya kam mukan fita kauyuka mu je mu kawo kaya wannan kasuwa
kamar yau shi kasuwa take ciki za ka ta dawo ta kasuwa akwai ranaku na san a baya da an yi ranakun da kasuwa take ciki
eh to gaskiya ban san wannan lokacin ba hakikanin gaskiya idan kamar yanzu kan zamu iya cewa kowanne lokaci kasuwan tana ci sai dai mu ci samun jama'an mu da ciniki ba ko soma shine irin wata in ya tafi an yi biya kenan
wasu kasuwan akwai matsalolin da suke fuskanta yan kasuwa walau na haraji ko kuma kaman ku wasu matsalolin kuke fuskanta wannan kasuwa
to kusan zamu iya cewa dai gaskiyar magana shi matsalar da muke samu dai ba za mu ce wani matsala bane tunda dai rabano kan mukan biya duk buhun mun shigar da shi kasuwar nan mukan biya rabano muna biyan local government rabano ta to shine dai kai kuma
da tsaro kuma fa a kasuwa akwai tsaro
eh to gaskiya mun muna da security da local government su tura mana wanda suke lura da wannan kasuwa
kana ba tun tallafi da ake ta gwamnatoci su kan ba yan kasuwa kuma kuna samu ke
to gaskiya dai ba zan ce a'a ba wasu daga ciki ina ji suna samu amma mu dai gaskiya bai zata gurin mu ba to dan an ciya zuwa nan da dauki sunan nakin mu ba mu form akan mu ganin taimako da zai shigo to sai dai mu ji shiru kuma in hakan
to a kashe ba ci gaba ba tare da zaman lafiya ba me kuke fata ai da ni samu zaman lafiya hada ka fahimta juna tsakanin yan kasuwa
da sauran al'umma kenan to gaskiya shine hakikanin gaskiya mu yan kasuwa mu ci gaba da hakuri da kawo kayan da muke kawowa su kuma masu siya su ci gaba da hakuri gurin siya da siyarwa shine zamu samu fahimtar juna don in ya kasance mun je mun samu yayi tsada ba mu siya ba mun dawo to kaga zai kasance za a zo a ga duk guraren nan ba kaya kuma kaga mai siyan zai gaba kayan da ranshi zai baci to shi sa lokacin zamu je mu samu farashi ya kara a can kauye gurin manoma to kaga in dole zamu siya a farashin da suka biya mana
to batun sai matakan kariya a wannan cuta na corona ba kuna daukan matakai kamar na takunkumin baki da sanitizer
eh to gaskiya kamar kwanakin baya local government sun zo sun sanar da zargin kasuwa kuma ya sanar da mu akan hakan din mun ma muka sanar da sauran kasuwanni da al'umma da muke tafiyar da su akan hakan din
wani matakai kuke dauka
matakan da muke dauka shine kasance muna sa wannan takunkumin sannan kuma gaskiya ba duka bare dan so idan an taba akwai lokacin da ka zo nan kasuwa sai ka wanke hannu zaka shiga sai ka sa takunkumi zaka shiga to amma abun da aka dani zuwa kwana biyu an dan dai daga kafa akan haka
yanzu kuma don jin tarihin wannan kasuwa ya leka ofishin shi kansa shugaban wannan kasuwa wato chairman da farko dai alhaji a cikin suna
su zo na Muhammadu Jagori
Alhaji Muhammadu Jagori kamar yadda na faɗa a shimfiɗa kusan a iya cewa wannan kasuwan kan ta daɗe kamar yaushe ne a kafa wannan kasuwa da muke cikin yanzu
lalle wannan kasuwa mu ma da kanmu lokacin da muka taso muna layi muna rundin nan muna zuwa tun muna ƙanana kasuwan iya yana nan daidai kasuwan daren nan a nan ne yake fara ci har akai aka dawo da shi cikin nan ɗin inda muke yanzu inda muke tarin nan da aka gina shi daga baya sai itilai ya sami da sai ya kone to da ya kone sai muka koma gefe mu koma gefe da aka gina shi kuma muka sake dawowa
kamar wannan kasuwan kamar ya kai shekara 5 ko 10 kamar shekara na kuma
ina wannan itilai ne wato kasuwan na akalla akallansa in ba na kasara ba zai tare ma
wannan kasuwar
wannan kasuwar
a sai da dai kasuwa ne na san kamar yadda ka fada a baya ya kasuwar ta taba kona sannan kuma an yi zamanin da ake wuni yaki na mai tatsi ne a lokacin kasuwar nan
ka kan kasuwar yana nan lokacin ma lokacin ma ba yana nan shi yana nan lokacin da aka yi mai mai tatsi ne lokacin ma kasuwar yana nan daram shi lokacin yana nan lokacin ne ana dama diga nan aka tafi aka koma shopping to diga nan ti dama shine uwar kasuwa uwar kasuwa gaba daya a garin nan to nan din ake sai aka koma shopping da nan ya gone wa'ansu sai aka so to koma shopping ana jina wannan hankali to koma shopping din dama akwai masu mutane datin akwai bisiyan tsamiya suna zuwa suna sai da daddawa a wurin a gindin tsamiya to shine nan din da ya gone sai mutanen wa'anzu sai suka koma can din a hankali a hankali a hankali to daga baya kuma shi shopping din ma sai haɓaka sai zama kasuwa na zamani to kasuwa yana ci ya cika jin sai akai mai tatsi ne to da akai mai tatsi ne shi shopping din sai ya kone gaba daya to da ya kone din sai dama ana gwamnati yana fada temporary ne aka zauna dama shi to shine sai aka fara ana cinikin inda sabon kasuwa ya koma yanzu ana cewa yanzu za a koma san za a koma san za a koma san to sabon kasuwa din an gina rumfuna ana so a koma mutane ba sa so su koma sun saba da tafin to sai da aka hada da gwamnati shine fa ana kora mutane to zo su zauna yau a kore su to koma can gobe ana kore su can
kaman da yake wannan da daddai kasuwa ce kusan ita ce kasuwa ta farko kenan a wannan gari na Jimeta za ka yi tuna yadda ta yi ta kafu
eh to tuna wannan wanda mun da zan iya ga gane ba ni ma to
kaman a baya kamar yadda ka fara wannan mutane suka zo daga wasu garuruwa domin cin kasuwan ne kamar yadda ake ci a wasu wurare
eh lokacin din kasuwan din ana gari ne yana ci rana bene yake ci da shine garin nan kadai a kasuwan nan kadai ne kawai a garin nan rana bene yake ci
wato da farko dai rana ku biyu ake ci daga bayan da ya haɓaka ne aka zo ya koma kasuwan
kullum eh haka ne wannan kam dama rana ku biyu ne yake ci amma yanzu da ya haɓaka da jama'a suka yawa to shine yanzu yake ci kullum yana ci
kaman a lokacin na ganga akwai kaman tasha ne kusa da gidan yarin nan wajen prisoner lokacin kasuwan a hada take da tasha koko
lokacin din tashan wannan din na dole ne kadai tashan dole ne ana loading daga dole nan din ne ake loading dole da to amma da itilai lokacin Boko Haram nan a lokacin din ne aka ka dake wuri aka koma yanzu baba a loading wuri ma kwata kwata aka hana
kamar yanzu me aka ga kawo a wannan kasuwa yanzu ta haɓaka kamar menene don haka kamar akwai kayayyakin gargajiya da makamantan su kamar me aka fi kawo yanzu
eh to kasuwar nan yanzu babu abin da ba a kawo kaga akwai ƙorya eh na gargajiya akwai tukunya ha akwai doyan din ma ana kawo akwai shinkafa akwai tattase ma ana kawo akwai su tumatur ne su da dukkan da ka sani yanzu ana kawo duk abin da ka zo nema a gaban kasuwa akwai
haka ta da kasuwa a shugabannin kasuwa ka dauki mataki na kare kasuwa na ga wannan kasuwar da kamar irin ta zamani ta da ne ba ta zama irin ta zamani sosai a katange ba sun su kamar ya kuke da mun kare dukiyar ku a wannan kasuwa
eh local government tun da muna ake a karkashin local government muke muna da gadi daga cadi ne yana kawo mana masu gadi suna kona wurin muna da gadi wata rana biyar wata rana hudu wata rana uku wata rana biyu haka ne da su ne suke lura da kayan mutane
to idan ka duba kaman ya kuke fama kuma da batun wasu kasuwanni akwai batun kan cewa ana biyan haraji da su kuma kuna biya
eh lalle wani ma ba muna biya lalle ba muna biya amma biyan din kofin kasuwanni ba yadda sun da iyaye ne masu mulki ma iyayen su ne anan masu wanda suka yi kudin din iyayen su ne anan wani tago zaka tarar wannan ya gada so uku so hudu to mu da muke local government ya tobe mutu yana kaga ba haraji sai ana bi kowa hankali ko wani tago kuma duk wata ana biya 300 ne
to kamar ina mutum magana hadin kai zaka tadda a wasu kasuwanni ko kungiyoyin yan kasuwa nan ma kuna da su kuma ya kuke wajen hada kai
eh lalle mudin ma da muna da ungiyoyi akwai ungiyan celoli akwai ungiyan na masu nama akwai ungiyan bulawos akwai ungiyan na masu sai da hatsi dawa kenan ko masara duka akwai
to kaman batun magana ce ne keke ne kuma fa akwai ta keke na irin misali wannan kasuwa ne jarin sa ya kare a bashi kamar yadda ake a wasu kokoya kuke ko kuma sai kungiya take
eh to yanzu nan din dai ba muna yi sada lokacin lalle kasuwa din yana ci in jari mutum ya kare muna hada kai mu ungiyoyi ungiyoyi ne gaba daya za a kira su sai a ce to a tallafa wannan wani kaza a tallafa masa ko matansa ya haihu ko kuma ba rashin lafiya to ana bi ungiyoyi ungiyoyi
kamar a wannan kasuwa ko yan kasuwa ku ne shugabanninta kamar wani matsala aka fi fuskanta ko kuma matsaloli kuke fuskanta a wannan kasuwa da kuke so gwamnati ta taimaka
eh lalle matsaloli da muke samu a kasuwan nan akwai rashin tsaftace kasuwan ka sani duk abin da kake zaune yanzu tunda corona ya shiga nan ana so kowa ya tsaftace inda yake in zaka shiga ka kulle bakinka in zaka shiga kana wanke hannunka amma muddin mu shugabanni in muna gaya musu sai ki ce mana a'a ai ciwon ma ƙarya ne ciwon ma kaza kaza ne
to wato kuna gargadi amma kuma yawanci jama'a ba su suka dauka ba
eh lalle muna gargadi su kullum amma ba ta daukawa ba ta daukawa kowa sai ya dinga cewa gwamnati ai shine zai ba mu kaza zai ba mu abin da zamu daure a bakin din baya ba mu sai sai muyi zai hudu to su ne ka gani ana samu matsalolin din
to kamar yanzu no ne kira kuke yi wa gwamnati na matsalolin da ta addabe ku
to mu dai da matsalolin da muna kira wa gwamnati jajjen namu nan na tsofin kasuwa ya balle duka dan yanzu barayi ne suke bi ta kasa ne suke yi wa barnan wurin gaba daya idan amma in an samu gwamnati ya talaba mana ko ya zo da kansa ya gani ya sai roji ya kira mai wanda ya wanda mana ya wanda mana to shikenan abun da muna roƙo gwamnati
kuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin kula lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce Aisha ta sule dauke da shirin
Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai waiwayi batun shayar da jariri nonon uwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware makon farko na watan Agusta wato daga 1 zuwa 7 ga watan ya zama mako da za a yi gangami don faɗakar da iyaye game da muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla. Saboda muhimmancin hakan ne yasa na tuntubi Dr. Aisha Sani Faruk likita a bangaren kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano inda na fara da tambayar ta muhimmancin wannan rana ko kuma mako ga al'umma
shayar da nono uwa abu ne da yake da muhimmanci sosai a rayuwar dan adam za a iya cewa shine mataki na farko na samun ingantaccen rayuwa saboda muhimmancin shi ne ma hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ware mako guda wato makon farko na watan Agusta a matsayin makon shayarwa kasidar bana kuma an yi mata taken tallafawa shayar da nonon uwa domin samun ingantaccen al'umma amfanin shayar da nonon uwa yana da yawa kuma ba gaba bane kawai har ta ita ma uwa da take shayarwa wasu daga cikin amfanin nasa su ne da farko dai nonon uwa kyauta ne daga Allah tunda ba siya za ka yi ba kuma yana ba mai yaro duk sinadarin da yake bukata a matakin farko na rayuwa wanda waɗannan sinadarai suke taimakawa wajen cikakken girman yaro tare da kare shi daga cututtuka ita kuma uwa yana taimaka mata wajen tazarar iyali yana kuma rage hatsarin kamuwa da cututtuka kamar cutar daji da nono
to likita gashi dai kin faɗi muhimmancin shayar da nonon uwa a wani lokaci ne ya kamata a shayar da jariri daga lokacin da aka haife shi a wani lokaci ne zuwa wani lokaci kuma ya kamata
to ana son a shayar da yaro daga haihuwa zuwa shekara 2 amma a wata 6 farko ana so a bawa yaro nono zalla domin a wannan matakin nonon uwa na da duka sinadaran da yaro yake bukata daga wata 6 nan kuma ana son a hada mai yaro da abinci cikin gina jiki
to likita dan da ba a shayar da shi nonon uwa ba me da yake rasawa idan bai samu nonon uwa ba
kamar yadda na shaida miki a farko shi nonon uwa yana da sinadaran gina jiki. Waɗannan sinadaran su ne suke taimakawa wajen yanda jiki zai gina sosai musamman bangaren kwakwalwa. Don haka rashin shayar da yaro nonon uwa ba tare da kwakwaran dalili ba za mu iya cewa abu ne mai hatsari ga yaron. Domin duka bangarorin jikinsa ba za su girma yanda ya kamata ba, kuma wannan abu ne da ka iya mashi illa har girman shi. Don haka ina kira ga iyaye mata da mu yi hattara, shi shayar da nonon uwa abu ne da amfanin sa ma kan ba zai misaltu ba.
To likita ana iya samu kaman da gaske a ce yaro gashi an haife shi a ce ya ki kama nonon uwa, san ko wani dalili ne zai sa haka?
Gaskiya dai idan har yaron lafiyayye ne to yawanci zaki ga matsala daga wajen uwa ne, musamman ma masu haihuwar fari. Akasari abin da ke faruwa shine zaki ga kan nonon uwar bai fita sosai ba ko kuma a samu karancin ruwan nono. To wannan sai ya sa yaran su ki kamawa saboda shi yanda Allah ya yaro kai kan ya wahala. Sai dai kuma ana samun yara masu matsala, kamar zaki ga wasu harshensu a haɗe yake ko kuma ki ga lebansu a rabe. To irin waɗannan yaran suna iya samun matsala wajen karɓar nono, don haka yana da kyau a je asibiti a duba.
To ban tsaya nan ba, na zanta da Ummu Usman da Marka, dukkaninsu masu goyo ne da ke zaune a jihar Jigawa. Ko me suka fahimta da wannan mako da aka ware domin su?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ganin mahimmancin wannan rana da hukumar lafiya ta ware na shayar da yara jarirai. Rana ce mai mahimmanci ga mu iyaye da kuma su yara. Yaro na ɗan wata tara ne, yaro na ina shayar da shi daidai gwargwado, ma'ana duk lokacin da bana barin shi ya zauna da yunwa. Kuma yaro ne mai hazaka, yana da kazar-kazar, akwai ƙosun lafiya a tattare da shi, baya laulayi. Saboda mahimmancin shayar da yaro musamman ga nonon uwa yana da matuƙar tasiri a jikin su yara, ba sa cika yin laulayi na ciwo ko wani abu. Sannan yanayin ƙarfin jikinsu da kuma kuzarinsu ya bambanta ga yaran da ake ba su wasu abubuwan da ba su shafi da ba nonon uwa ne kawai zalla ba. Amma a yanzu a watanninsa yakan ci komai. So bana samun wahalar bashi abinci, duk abin da ya samu yana so ya ci, zan bashi kuma yana ci lafiya alhamdulillah.
Assalamu alaikum, sunana Marka. Mun kalu da wannan ranar sosai gaba da yadda kuke tsammani, wallahi mun gode muku, Allah ya ƙara muku da saka da cigaba. Kalmu dai a da a karkaran muka yi aihuwa, he mutum yayi kwana uku ma bai dauki dan sa ya ba ya tsotsa ba, amma a yanzu saboda muna zuwa gurin ma da suka san yadda duniya take tafiya, yanzu daga mun aihu za mu dauki dan mu ba ya tsotsa. In ga ta wannan ma mun samu ci gaba, kuma daga yaro ya fara cin abinci ya nemi a bahi kafin ya wata hidima na sa'ilin din zamu bahi. Amma yanzu in ya wata hidima zamu ci bahi, komai muke ci su italiya, su wake ne, jalof, su jalof din dankali duka muna bi wa yara. Idan nake hayar da shi in ya nemi ya ha zan bahi ya ha a sa'ilin da na ji yana yawan kuka, ko kuma in na ga dai nono ya ciccika sosai zan dauke shi na bahi ya tsotsa. In kuma na ga ɗaya ya ɗaya bai ha ba zan bahi dole ya hanya ɗaya ma sa'ilin nan na ji daɗi saboda ni ma alwalikan nawa. To gaskiya lafiyarsa dai ƙalau, kan yanzu tun da aka haife shi dai ba wani matsala sosai a tattare da shi dai ne. Mu dai har yanzu a karkaranmu dai muna nan wasu basu kansu bai wayi ba, har yanzu in sun aihu ma ba su fara bai yaransu, in saboda in sun je malaman asibiti sun ce musu suke cewa su bai yaro a take izinu na asu, gaskiya kansu bai wayi sun yi ɗan kwanaki biyu uku tukun da ɗauki yaro a ba shi, amma yanzu muna so a ƙara wayar mana da ta kan saboda wannan abubuwa.
To Ummu Usman, ya wani shawara zaki ba wa iyaye game da su dinga shayar da jariransu nonon uwa?
Tana ba mu mata, ƴan uwa na mata, shawara akan su ci gaba da shayar da yaransu kamar yanda ya kamata, saboda mu kariya ne gare mu ga kuma su yara, saboda suna samun kuzari, sannan yana hana su hana irin laulayi, yawan ciwo. Za a ga yaro baya rigima yanda ya kaɗanu akai akai saboda yana samun ya kare koshi. Sannan mu gare mu mata kamar waɗanda suke samun ciwo na daji na ma abu na nono, za a ga cewa yana karewa kaman waɗanda suka fi shayar suka fi shayar da yaran su yana preventing su kuma wanda suke kin shayar da yara za a ga cewa sun fi shiga hatsarin samun irin waɗannan ciwo ina ba wa ma iyaye mata shawara akan su ci gaba da shayar da yaran su ma yara kanana saboda yana karawa yara lafiya fiye da yanda za a ba su abubuwa na gwangwani ko abubuwan da muke ci saboda shi ruwan nono kai dai aka bar yaro da shi na tsawon watannin nan da suke abin nan suke sha na kaman misali wata 6 da ake yi yana suna samun komai sinadarai na abinci ba abu ya kunshi abubuwa da dama na sinadari koda a ce zamu ba su abinci ba za su hada wannan sinadaran lokaci guda ba amma shi ruwan nono zalla kawai ma in aka bari yana da ruwa da sauran abubuwa da ake samu a cikin abinci yana karawa yaro kuzari sannan yanayin karfin jikin su da karfin jikin wanda ba a shayar ba da bambanci sannan kwakwalwar su ma tana samun abinci da yawa wurin samun in suka sha wannan ruwan nono na uwa da dai ma abubuwa masu muhimmanci da dama
a da ne kwana uku muke bumbi a rasun su zawa amma ko ruwa da ba ma ba su amma yanzu da yake ana ta tattambaya muna tambaya kan me yana wayewa a kullun da ko da yake
to man sauraro da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi
sanana rabe yana naji Idris daga Equator kaga dama Bauchi DCC zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar nan adam domin idan babu zaman lafiya to ibada ma baka samu zarafin yin sa ba abinci ma zaka ci ba zaka yi gudu ka bar mallakan ka saboda rashin zaman lafiya to zaman lafiya babban abu ne kamar yadda littafi mai tsarki a cikin littafin Ibraniyawa sura ta 10:12 a ta 14 ta mana magana amma matsamu na mu Kirista cewa mu ne zaman lafiya da kowa tare da zaman tsafta na rayuwa wanda za a kauce mu kowane irin almubazzaranci na rayuwa idan har ba mu zauna lafiya da juna ba ba mu kuma zama tsafta da juna yadda ya kamata ba zai wuya mu ga darajar Ubangiji zai wuya mu shiga mulkin Allah so zaman lafiya yana da tushe a cikin littafin tsarki ya sanu sai ya ce mu zo mu yi zaman lafiya da kowa har ma makiyin mu ma aya ta ce mu ba su abinci idan don aya ta yi magana cewa idan makiyin ka na jin yunwa ka ciyar da shi idan yana jin kishin ruwa ka shayar da shi in ma bai da sutura ka bashi sutura abin da littafin tsarki ya koya mana kenan to zaman lafiya na bayan samuwa dole ne sai mun dawo mu rungumi maganar Allah kuma zaman lafiya din na mu Kirista mutum dai baya kawo zaman lafiya sai wancan yana bukatan zaman lafiya wannan ma yana bukatan zaman lafiya sannan za a yi zaman lafiya muna da addinai da yawa a Najeriya musamman a Najeriya muna da addinin musulunci da na Christianity to addinin Christianity da musulunci idan ba su nemi zaman lafiya da juna ba ba zai yiwu ba domin mutum ɗaya baya neman zaman lafiya ko da ka nemi zaman lafiya wancan ba zai nema ba zai yiwu ba to amma dole ne mu hada kai su nemi zaman lafiya da mu nemi zaman lafiya da su kamar yadda littafin mai tsarki ya faɗa mana yasa mu zai riga hore mu da mu zaman kauna da kowa don har da mukin ma aya ta ce mu zaman lafiya da su so saboda haka littafin mai tsarki ya faɗa da Kirista muhimmancin zaman lafiya ubangiji Allah muna godiya saboda kai ka umurce mu da mu zaman lafiya da kowa har da makiyin mu da abokan gaban mu in ba tare da zaman lafiya ba za mu ga darajar ka ba Allah mun roke ka a cikin sunan Yesu ka taimake mu mu zauna lafiya da juna musamman Najeriya akwai kabilanci akwai bambancin addini Allah na roke ka bari ka taimake Najeriya gaba ɗayanta mu rungumi juna mu zaman lafiya da juna nagode saboda ka ji mu albarkacin Yesu mai ceton mu
masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku